sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To Hafiz, a jiya Litinin Amurka ta faɗi cewa bata san daga inda wasu abubuwa guda uku da ta harbo a sama a 'yan kwanakin nan suka fito ba. Masu aikin ceto a ƙasar Turkiya sun zaƙulo ƙarin mutane da yawa a raye daga cikin baraguzan gine-gine a jiya Litinin. Birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine ya fuskanci hari da manyan bindigogi a jiya Litinin.
Kanin labaran kenan, a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zaɓe. A yau za mu duba tarihin siyasa da tattalin arziki a jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya.
Idan ka duba hatta ayyuka da ake zuwa da su, wato tsare-tsare na zamani na cigaban al'umma na ƙasashen duniya suke tallafa, jihar Jigawa ta yi fice wajen zamowa a matsayin jiha wadda in dai aka zo aka gwada irin wannan tsare-tsare za a ga sun karɓu.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Tsaka Mai Wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama, ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A jiya Litinin Amurka ta faɗi cewa bata san daga inda wasu abubuwa guda uku da ta harbo a sama a 'yan kwanakin nan suka fito ba, a yayin da suke shawagi a saman yankin Amurka ta Arewa. Gwamnatin ta ce bata tunanin abubuwan jiragen saman leƙen asiri ne, ko da yake bata fadda rai akwai yiwuwar na leƙen asirin ne ba. Mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa John Kirby ya faɗawa manema labarai a fadar White House cewa abubuwan ba su da ƙarahunan da za su tura abu ko su sa ya tashi, kuma ba ana sarrafa su daga wani wuri ne ba. Ya ƙara da cewa ba sa da fasahar leƙen asiri, amma dai ba su iya tabbatar da hakan ba. Kirby ya kuma ce sassan dukan abubuwan guda uku sun fada a wuraren da ke da wahalar zuwa, wuri mai ƙanƙara a kusa da gabar tekun jihar Alaska da ke arewa maso yammacin Amurka, da yankin Yukon da ke arewa maso yammacin Canada, da kuma tafkin Huron da ke kan iyaka Amurka da Canada. Masu aikin ceto a ƙasar Turkiya sun zaƙulo ƙarin mutane da yawa a raye daga cikin baraguzan gine-gine a jiya Litinin, sama da mako guda bayan aukuwar mummunar girgizar ƙasa a yankin. Amma fatan gano ƙarin wasu mutanen a raye na ƙara dasashewa. A garin Islahi da ke kudancin lardin Gaziantep, masu aikin ceto sun fito da wata mata 'yar shekara 40, yayin da a kudancin lardin Hatay aka ceto wata yarinya 'yar shekara 13 bayan ta shafa sa'o'i 182 a ƙarƙashin baraguzan gini, abinda ya sa masu aikin ceton murna da farin ciki. Gidan talabijin ɗin Turkiya ya nuna yadda aka ceto wasu mutanen da yawa a jiya Litinin. Amma ƙwararru sun yi gargaɗin cewa lokaci na ƙara ƙurewa na gano ƙarin mutane a raye a cikin baraguzan gine-gine. Mazauna garin Samanda da ke Hatay sun koka kan yadda gwamnati bata tashi tsaye ba wajen neman waɗanda suka tsira da rayukansu. Birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine ya fuskanci hari da manyan bindigogi a jiya Litinin. Rundunar sojan Ukraine ta ba da rahoton cewa Rasha ta yi ɓarin wuta sosai a fagen dagar yankin, ta kuma ce an kai hare-hare a kan wurare 16 a kusa da Bakhmut. Mayakan Ukraine waɗanda suka kwashe watanni suna fafatawa a wurin, suna cikin shirin fuskantar sabbin hare-hare ta ƙasa, a cewar jami'an sojan Ukraine. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya maida hankali a kan garin Bakhmut sosai, kuma kama garin zai baiwa Rasha sabon muhimmin wuri a yankin Donetsk da kuma nasara bayan fuskantar koma baya tsawon watanni da yawa. Sakataren janar ɗin ƙungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg ya bayyana cewa tuni Rasha ta fara kai sabon gagaruman farmaki a gabashin Ukraine a yayin da ake kusantar ranar 24 ga watan Fabrairu, wato ranar cika shekara ɗaya da fara mamayar Rasha a ƙasar, To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. A cigaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zabe. Wakilin a jihar Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari ya yi nazarin tarihin siyasa da tattalin arziki a jihar tun daga lokacin da aka kafa jihar daga tsohuwar jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya zuwa yanzu. Mahmud Gareka.
Talaka kamar kuka kuri'ar kaicinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka kamar kuka.
Ranar Talata 27 ga watan Agusta shekarar 1991 ita ce ranar da gwamnatin mulkin sojan Najeriya ta janar Ibrahim Badamasi Babangida ta sanar da kirkiro da karin jihohi guda 9 a kasar, kuma jihar Jigawa na cikin su. Honorable Nasiru Garba dan ce ya bibiyi gwagwarmayar neman samar da jihar Jigawa da ma sauran jihohi da aka nema daga tsohuwar jihar Kano.
Jihar Kano kowa ya riga ya san kusan diyawancin abubuwa da zaka gani na ci gaba duk a cikin babban birnin jihar, sai mutane suka yi ta hada kansu ta yaya za a sami dama a kirkiri jihohi domin a samu waɗannan ci gaban ya zamanto sun kai ga mutanen da suke a wajen Kano.
Jigawa na kan gaba a jerin jihohin Najeriya da suka sha fama da kalubalen ci gaba, sai dai a 'yan shekarun baya-bayan nan ta yi fice wajen karɓar bakuncin ƙungiyoyi da hukumomin ayyukan ci gaba musamman na ƙetare. Comrade Abdulrazak Alkali na aiki da wasu daga cikin waɗancan cibiyoyi.
Idan ka duba hatta ayyuka da ake zuwa da su wato tsare-tsare na zamani na cigaban al'umma da ƙasashen duniya suke tallafa, jihar Jigawa ta yi fice wajen zamowa a matsayin jiha wadda in dai aka zo aka gwada irin wannan tsare-tsare za ka ga sun karɓu.
Cikin shekaru fiye da 30 da ƙirƙiro jihar Jigawa, gwamnoni 8 ne suka shugabance ta, na soja guda 4 na farar hula guda 4. Sai dai wasu daga cikin masu kula da lamura na ganin cewa jihar ta Jigawa na fuskantar koma baya ta fuskar tattalin arziki, amma Honorable Nasir Garba dan ce na cewa
miliyoyin kudin da ake yi a manya-manyan kasuwoyin ka tafi Maigatari, ka tafi Gujungu, ka tafi Sara, duk waɗannan manya-manyan asuwanni idan da za a mai da shi na zamani yadda ake kasuwanci an samo da kididdiga yana shiga cikin tsari na tattalin arzikin ƙasa, ni ba zan taɓa yadda cewar Jigawa rural area bace, kuma mun shahara akan noma.
Gabanin ta rikide ta zama jam'iyyar hamayya, jam'iyyar PDP ta rike ragamar mulkin jihar Jigawa tsawon shekaru 8 a baya, inda a shekara ta 2015 jam'iyyar APC mai mulki a yanzu ta karɓi ragama. Ƙungiyoyin sa kai a sassan jihar na taka rawa wajen tabbatar da shugabanci na gari ga talakawa, inji Comrade Salisu Gumel guda cikin jagororin ƙungiyoyin ci gaban al'umma a jihar.
Jihar Jigawa Allah ya albarkace mu da 'yan ƙungiyoyi hazikai, kuma duka kusan kanmu a haɗe yake na wannan gari, sun san nan wancan gari saboda muna da inuwar da muke haɗuwa muke tattauna matsalolinmu na yau da kullum, duk da kowace ƙungiya da irin abin da ta sa a gaba.
Duk da cewa Jigawa na cikin jihohin Najeriya masu ƙarancin ƙalubalen tarzoma musamman a yayin zaɓuka, al'ummar jihar na fatan yadda zaɓe mai zuwa zai wakana cikin lumana kuma a sami sahihin sakamako.
Suna Ladi Abubakar. Inda za a bi dai a samu sahihin zaɓe, talakawa da shugabanni da 'yan sanda dole sai mun tsaya mun nutsu saboda abubuwan da muke ciki masifar ta yi yawa.
Sunana Abdulkadir Ahmed. 'Yan siyasa su suke bata, ya kamata su masu gyara su yi saboda Allah da Annabi su yi tsoro.
Sunana Udallari. Yawanci agents na akwati su ne masu makwata zaɓe gaskiya, kamar zaɓen da aka yi last
kun kana magana da Salisu Bako Jigawa. Mutane suna cikin abubuwa don magana na gaskiyan har ga Allah, an ana so a samu sahihin zaɓe to mutane su komo hayyacinsu.
Sunana Muhammad Sagir Muhammad. Ya kamata a bar kowane mutum ya fito ya zaɓi ra'ayinsa abin da yake so.
Manyan 'yan takarar da ke neman kujerar gwamnan jihar sun haɗa da Mustapha Salalamido na jam'iyyar PDP da Malam Umar Namaji na jam'iyyar APC da kuma Malam Aminu Ibrahim Ringim na jam'iyyar NNPP. Sai dai al'ummar Jigawa na bayyana wasu daga cikin abubuwan da suke muradin gani bayan kafa sabuwar gwamnati.
Ina Nura Ahmad da ke garin Lazuka, karamar hukumar birnin Kudu Local Government. Ina so a ce gwamnati ta duba ga mu mutanen ƙauye game da harkar noma
Sunana Muhammad Shaban. Ra'ayina duk gwamnatin da za ta hau ya kasance ta yi abin da birnin Dutse ya kasance ya fi kowane birni ma na state a tarayyar Najeriya.
Sunana Injiniya Ibrahim Sa'idu Uba. Ina kira da sabuwar gwamnati da Allah zai kawo a gaba ta kalli matsalar ambaliya da al'ummarmu suke shiga cikin matsi da tattalin arziki da asarar dukiyoyi da rayuka da dabbobi da amfanin gona.
Kamar sauran jihohin Najeriya, a ranar 11 ga watan gobe na Maris ne za a yi zaben gwamna da 'yan majalisar dokokin jihar Jigawa, kamar yadda yake kunshe a jadawalin hukumar zaben kasar, wato INEC. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Tino da Sardauna firimi an arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana wai wayo ga yan baya sun face akan hanya sun biye wa zuciya ruti na duniya
a gaida Mahmud Ibrahim Korida wannan rahoto na musamman. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 12 na dare da minti 11. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Matsalolin tattalin arziki da takunkuman da aka sanyawa kafofin yada labarai bayan da gwamnatin Taliban ta koma kan mulki a shekarar 2021 a Afghanistan sun sa akan dole aka rufe kusan kashi 34 cikin 100 na gidajen rediyo a cewar rahotanni, lamarin da ya sa ɗaruruwan maza da mata suka rasa ayyukansu. Kungiyar 'yan jarida mai zaman kanta ta Afghanistan da ake kira AIJU a takaice, kafar da ke sa ido a kan sauran wanda shalkwatar take birnin Kabul, ita ce ta fitar da alƙaluman ajiyar Litinin ranar rediyo ta duniya. Shugaban kungiyar ta AIGU, Hujjatullah Mujaddidi, ya shaidawa muryar Amurka cewa tashoshin rediyo 345 ke aiki a ƙasar kafin 'yan Taliban su karɓa iko a watan Agustan shekarar 2021, inda kusan mutane 5,000 ke aiki, kuma kashi 25 cikin 100 daga cikinsu mata ne. Amma kuma tuni tashoshin rediyo 117 suka daina watsa shirye-shiryensu saboda matsalolin tattalin arziki, a cewar Mujaddidi. A baya-bayan nan, manyan shugabannin 'yan Taliban da ke mulki a Afghanistan sun koma caccakar juna a bainar jama'a, wani abu da ba kasafai ake gani ba, lamarin da ya sa ake yada jita-jitar akwai baraka a tsakanin shugabannin a kan ko ya cancanta a bar 'yan mata su samu ilimin boko. An fara cacar bakin ne a ranar Asabar ɗin da ta gabata, lokacin da ministan cikin gidan Taliban Sirajuddin Haqqani daga kausan lafazi ya caccaki shugabancin Taliban ɗin a kan yin babakere da madafin iko, ko da yake bai ambaci sunan kowa ba. Haqqani ya faɗa a wani taron addini a yankinsa na Khost cewa ya kamata gwamnatin Taliban ta daina aiwatar da manufofin da za su haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin tsarin mulkin gwamnatin da jama'a, abinda zai ba wasu damar yin amfani da hakan don ɓata sunan musulunci.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Sannan magana ƴan sandan jiha.
Ka goyi bayan
ai. Idan bamu gyara ban goyi bayan shi ba.
Ai ranka shade wannan magana abinda ke faruwa ba wai kasuwanci ne. Su ƴan siyasa jam'iyoyin da ke mulki sun maida shi yanzu abin dauka kudin al'umma ba tare da an diba ba saboda ba audit yanzu.
Wannan a kama mutum ai garkuwa da mutane da ake biya kudi. Shi yasa wannan abu ba ra'a daina ba. Da ba a ba da kudin.
Karyewar shari'a ne. Yanda ake gudanar da shari'a a ƙasar mu da rashin adalcin da ake yi yasa har mutane suka dauki doka a hannuwansu suka je suka fara kashe wasu.
Jama'a muna fatar kuna nan kalauka mai da muke a nan Washington DC sannun ku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Kana goyon bayan a kafa yan sandan jiha-jiha a Najeriya kuwa? Sai nan ko me yasa ba a samun haɗin kai tsakanin ƙungiyoyin tsaro na Najeriya? Baya da baya haka yanka aji Afirka ta Kudu da Najeriya ka kalle su da tsarin yan sandansu mai bambancin su. Sannan kuma za mu duba shin wa yake amfana da mankudan kudaden fansa da ake karba da barayin daji suke karba sun sace mutane bayan su barayin. Duk wannan sa cikin batutuwan da za ku ji a cigaban muhawara da muka kawo muku tsakanin yan takarar jam'iyyun da dama na Najeriya masu takarar gwamna. Wato Muhammad Umar Bago da ke takarar gwamna a jihar Niger da Haliru Jika da ke takarar gwamna a jihar Bauchi a ƙarƙashin NPP da Umar Ado Mayo SDP takarar gwamna a Adamawa da Jamilu Jino da ke takarar gwamna a ƙarƙashin Lemar PRP a Katsina da kuma Sadiq Wali wanda a da shi yake yi PDP takarar gwamna kafin daga baya zuwa a canja shi a can jihar Kano. To ba tare da ɓata lokaci ba. Bari mu tsoma.
Ra'ayinka da ya muka samu kama a cikin wannan hali din kuma wani abu da nake so ka taba kafin ka ba shi Alhaji Umar Bago. Magana yan sandan jiha kuna ganin in an yi ta za ta taimaka amma fara mun da dalili ya muka samu kamar laifin waye wannan.
To mun sake jaddada abin da su biyu suka faɗa.
Na'am.
Duk abin da yake.
Ka yadda da abin suka ce ke.
Babban yadda da abin da suka faɗa. Babban matsalan harkan tsaro a Najeriya shine abin da Bature yake kira synergy. Sinajin nan kuma tsakanin su hukumomin da suke aikin tsaro a Najeriya. Yau abinda SSS yake yi police bai sani ba. Abinda soja yake yi Air Force bai sani ba. Abinda Navy yake yi soja bai sani ba. Haka abinda civil defense yake yi police bai sani ba. Kuma kowa ya shiga cikin aikin kowa yana makatsa London ma kowa a cikin abin da kowa yake. Idan aka tuna in ba mata ba majalisa na bakwai da na takwas da na tara wanda muke ciki yanzu mun dauki taxpayers money wato haraji na al'umma mun je mun yi bincike mun gayyato masu hannu da shuni wato critical stakeholders a cikin harkan security na Najeriya mun tattauna da su mun samu mafita na yanda za a yi a tantance abin nan a samu maslaha a kan abin nan wanda kuma mun mika shi mu gwamnatin tarayya mun mika shi mu shugaban kasa har yau ba dauki mataki akan shi ba.
Okay.
Wannan ya kamata ya canza. Sannan maganar da kace in yi na maganar yan sandan
jiha.
Sannan maganar yan sandan jiha.
Ka goyi bayan ai.
Idan bamu gyara ban goyi bayan shi ba. Dalili na ko shine idan bamu gyara wanda muke da shi ba yau karamin kasa kamar South Africa wanda mu muka taimake ta zaɓe
cikin abin da na kawo shi kuna ta magana America. America ba
yau South Africa
zuwa. A America har dan sandan unguwa akwai na karamar hukuma akwai na jiha akwai
na tsari akwai na zan gaya maka abin isa yau idan ka je South Africa mutane miliyan 50 ne kacal a South Africa suna da yan sanda miliyan 2 da suke kula da harkokin lafiya da dukiya da al'umman South Africa. Yau a Najeriya gaba ɗaya ba su wuce 350 ba. A cikin 350 ɗin kuma sama da 100 suna kare mutane ne masu kuɗi ko masu mulki. In ta yaya 'yan sanda za su yi wani irin tsafi za su yi ko majigi za su yi aikin da ya kamata su yi dole soja su shigo ciki dole sauran masu ɗamara su
shigo. Honorable Umar Bago an ce mai ɗaki shi ya san da ɗakin sa yake yiwu. Jihar Niger tana cikin jihohin da suke jin jiki na inna lillahi game da sha'anin tsaro din nan. Me ya ra'ayinka game da sauran abubuwan da ka ji daga wurin 'yan uwanka? Amma ma ku a Niger State kana jin me yasa abun ya yi muni a gurin a Niger State? Sannan maganar mutanen da ake kama ana biyan fansa kuɗi da 'yan barayin daji suke karɓa miliyoyi da yawa. Hukuma ba sa cewa komai. So mu fara da maganar ya muka samu kanmu a cikin wannan hali.
To gaskiya wannan maganan sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan ka je kana nazari akan me ke faruwa akan maganan tsaro za ka zo ka ga hadda hakimi ko mai anguwa ko sarkin ƙauye yana da hannu a ciki.
Me yasa suke da hannaye a ciki?
Kuɗi ya shiga ciki.
Kuɗi ana ba su, so ana ba da kuɗi.
Wannan a kama mutum ai garkuwa da mutane da ake biya kuɗi. Shi yasa wannan abu bara a daina ba. Da ba a ba da kuɗin.
To amma gwamnati ta kawo ido ta sa mutane. In an kawo mutane yanzu mutane da kama na Kaduna nan kan jirgin ƙasa nan kwana 100 da wani abu suna. Akwai yaran da aka kama a Niger State da Yawuri a Kebbi State sun watanni suna can ma har yanzu.
Wannan maganan da ake yi ya kamata a ce an fitar da kuɗi.
Wa zai fitar da kuɗin ne? Gwamnati?
Gwamnati.
Ta dinga biyan mutane?
A tunda ba ta riga ka ga na farko ya rufa ya yi wani magana. Gandun dajin nan mu shiga mu kona ta ƙurmus.
Wai an san inda mutane nan suke ne, ya ce an san
mutane
suke,
ya ce an
sani. Duk an san da aka yi muna da nan
san abin da cin su
jiwaye.
Gandun dajin na abin da yasa kuma tafi yawa a Niger. Niger tana da kofofi guda 6 na shiga ƙasar Niger.
Daga wasu jihohi.
Da jihohi hadda Benin Republic.
To.
Muna da boda da mu da Kotonu. Muna da boda da Zamfara. Muna da boda da Kebbi. Muna da boda da Kaduna. Muna da boda da Abuja. Muna da boda da Kwara. Muna da boda da Sokoto ma. To, wannan wuraren nan daji ta yi yawa. To ya kamata a ce wannan dajin da suke nan daga nan zaka je
binnin gwari. Amma a daji an san inda mutanen nan suke.
An sani mana abinda gwamnati kafin ma wannan lokacin hanyar binnin gwari fa an zaka sani yanzu shekara 24 an tabbatar mutanen nan suna
wani. To amma an san inda suke me yasa ba a tura ma'aikatan tsaro su je su
ba su ba ma'aikatan.
Ba ma'aikatan.
Ba ma'aikatan. Ba ma'aikatan.
Ba Imran.
Ayyaran kashe dai wannan magana abinda ke faruwa ba wai kasuwanci ne. Su 'yan siyasa jam'iyyoyin da ke mulki sun maida shi yanzu abin ɗaukar kuɗin al'umma ba tare da an diba ba saboda ba audit yanzu ana
cewa ya yi
muna war economy ne. Muna war economy.
Naira duk miliyan 100.
Abin da ke faruwa ai wannan shine tabarbarcewar da kuma rashin shugabanci da muke da shi. In akwai shugabanci bai kamata a bari ba a ce wai za a rika biyan ransom, zaka biya kudin fansa ba ka je ka kai. Ita gwamnati daman abin da ya kamata daman ai haƙƙi ne kanta. Idan an kama wani nata yau idan mutum makiyayi ne, ba doctor ya fi ni sanin wannan, idan mutum ya je kiwo, mu da in muna kiwo aka bi mai gona ya kama ma akuyanka ko wani abu, duk bugun ka sai dai ya duke ka, wallahi sai ka anshi akuyanka. Zaka tafi ita amma zai zane ka. Shi yasa ba Fulatani za a kama za sano shi za ta yi wahala za ta yi dan banna a bi har alkali zai bi za a kai shi ko ina ya tsaya. Menene makiyayi kenan da amana da abin da yake kiyo. Amma sai aka juya ga shugabanci da shugabanci ya kamata ya zama kaman makiyayi. Sai aka kama nashi yanzu sai ya ce ba ruwan shi ƴan uwansa su je su biya. Kaga ka ba wani dama kenan yayi algushu ya fito. Shi yasa yanzu muke da mutane da yawa wanda wai suke zuwa su kai kuɗi. Suke
zuwa su ɗauko maganan
kiyo. Akwai inda aka yi dambe cikin malamai ba wai aka ce an kai kuɗin fansa amine aka yi dambe dan tukwicin da aka bada ciki kafin a raba kuɗi. Akai damben bala'i wajen raban kuɗin. Ka gane to shi yasa yanzu abu ya zama kasuwa. Ya zama kowa ne ma yake inji an kama maka naka ni ma ka bani kuɗi in bi ta yanda zan inji an so maka. Gwamnati ta wannan akwai dubara da ake yi cikin irin wannan wajen amsa kuɗin. Zaka iya bi ka dukkai magance ana bu abubuwan tsaro ne. Wannan in Allah ya ba mu iko a Katsina farkon wata 6 mutanen Katsina za su ji alamu a jikin su cewa lalle mun samu tsaro saboda za su ji shiru ana bu ba za mu bari duk wanda aka kama dan Katsina in Allah ya damu duk wanda aka kama mu za mu anso shi ko ba a cikin jihar Katsina bane ba gwamnatin jihar Katsina ita za ta anso shi. Mun san dubare, mun san inda zamu samu kuɗin, mun san abin da zamu bi mu ba haƙƙin mu na kuɗin al'umma da muka dauka muka bada. Idan aka kashe mutum
a Katsina ina zuwa da ka kama magana kiyo nan da mutana shi lissafa abin da ke so mu kiyo ne matsalar zancin kiyo ne duk yasa su masu wannan satan naga Alhaji Sadiq yana kada kai kana jin wannan matsalar kiyo ce ta sa mutane suka fusata suka fara wannan abin da suke yi domin da an fara cewa Fulani ne amma yanzu kowa
ba shi bane ba shi bane abin da ya faru karyewar shari'a ne yanda ake gudanar da shari'a a ƙasar mu da rashin adalcin da ake yi yasa har mutane suka dauki doka a hannuwansu suka je suka fara kashe wasu da suka fara kashe wasu wa'annan su ma fa mutane ne suka ga cewa lalle mutanen nan fa kuna kashe mu saboda in dana yana sata ko yana rashin ji, ka zo ka kashe ni, amma saboda ni ma ya addabe ni ban jin daɗin shi, ka zo ka kashe ni, ka kone man gida, ya gudu shi kuma. To da ya ga irin wannan abu sai ya ce, to ni ma bari, tunda ba shari'a ba komai, ni ma bari in zo in yi sata shanu da duk wani abu da zan in sai da in sawo makamai. Da shanu suka kare sai ya ɗauki ya fara kama mutane, sai ya ce sai an biya kuɗi, in an biya kuɗi sai ya je ya sawo makamai. Ta nan ya fara, ba wani abu bare ba magana ke, ka ji ta yanda wannan abun ya fara.
Ba Sadiq Wali, Alhaji Sadiq, dukkan ku duka biyar din nan kun fito daga jihohin da ke da Fulani da makiyaya da yawa. Kana jin abin da yake cewa ba fushin da ya shafi sha'anin kiwo ba ne ya janyo wannan mutane suka fusata, suka fara samun manya-manyan bindigogi suna satar mutane suna neman fansa?
To a gaishe ku Malam Mai, to sai kuma rana wace wa Allah ya kai mu mu zo mu ji shin kyalewa ko kuma juyo baya da aka yi wa Fulani ne ya kai su daukar makamai har suka shiga cikin wasu al'amuran da ba na alkhairi ba? Ko me yasa wai ake cin wuya sosai wajen yakar aƙidar cin hanci da rashawa ne a Najeriya? Duk wannan suna cikin abubuwan da ke tafi a shiri na gaba. Muna godiya ga baƙinmu Muhammad Umar Bago na APC, Haliru Jika na NNPP, Umar Ardo na SDP, Jamilu Jino na PRP da kuma Sadiq Wali na PDP da suka taya mu zama a wannan shiri ne, da kuma shi Nasiru Adamale Kaya wakilinmu na Abuja da ya taimaka wajen haɗa mana hancin su domin yin wannan zama da su. A madadin su duka ne Ali Mustapha Sakwata a Washington, ku huta lafiya.
A gaida Aliyu Mustapha Sakwato, yanzu kuma ga wannan sakon.
Al'umman Najeriya, ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako don yana ƙara ƙaratowa.
Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaɓen da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan.
Batutuwan katin zaɓe.
Tantance masu kaɗa ƙuri'a a ranar zaɓe.
Tsaro ga masu kaɗa ƙuri'a.
Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a faɗin Najeriya.
Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki.
Da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
Madalla, yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
A jiya Litinin, Amurka ta faɗi cewa bata san daga inda wasu abubuwa guda uku da ta harbo a sama a 'yan kwanakin nan suka fito ba, a yayin da suke shawagi a saman yankin Amurka ta Arewa. Gwamnatin ta ce ba ta tunanin abubuwan jiragen saman leƙen asiri ne, ko da yake bata fidda rai akwai yiwuwar na leƙen asirin ne ba. Masu aikin ceto a ƙasar Turkiya sun zaƙulo ƙarin mutane da yawa a raye daga cikin baragozan gine-gine a jiya Litinin, sama da mako guda bayan aukuwar mummunar girgizar ƙasa a yankin. Amma fatan gano ƙarin wasu mutane a raye na ƙara dasashewa. A garin Islahi da ke kudancin lardin Gaziantep, masu aikin ceto sun fito da wata mata 'yar shekara 40, yayin da a kudancin lardin Hatay aka ceto wata yarinya 'yar shekara 13 bayan da ta shafa sa'o'i 182 a ƙarƙashin baragozan gini. Abin da ya sa masu aikin ceto murna da farin ciki. Birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine ya fuskanci hari da manyan bindigogi a jiya Litinin. Rundunar sojan Ukraine ta ba da rahoton cewa Rasha ta yi barin wuta sosai a fagen dagar yankin. Ta kuma ce an kai hare-hare a kan wurare 16 a kusa da Bakhmut ɗin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya taimaka an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tana gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Carl Muhammad Hafiz Baballe, nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.